نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا مسلا جي بيتارك البركة مسلا جي مبلغة لكينا جيكين غرم بوشي أجهر بوشي أولا يمتشينا تلاتة يو شينا غوت رمضان هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دمو ديار الالي هدو da 39 wanda kuma yake daidai da 22 ga watan 5 shekarar miladiya ta 2018 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma kuma wanda muna cikin tafsirin suratu maryam alaiha salam da mun tsaya akan aya ta nawa ne
76
mun tsaya akan aya ta 76 kuma kamar yadda muka saba muka amsa kadan daga cikin tambayoyi kafin mu shiga karatu. Wannan yana tambaya ne game da mutumin da yake tafiya da mota da wasu masu mashin ko wani mai mashin a gabansa, to sai ya mai mashin ya shigo hanyarsa sai ya masa horn irin ya kauce, to wannan hordin sai ya rikirkita shi mai mashin kuma kan ya kauce sai ya jefa kansa akan titi, inda kuma wani mai mota ya zo ya banke shi ko ya banke su suka mutu. Shi ne zai ke tambaya zai yi kafara shi wannan da ya yi horn a shi wancan da ya taka su wanda shi yana tafiyarsa suka fado gabansa ya taka su, shin shi ma kafara ta shafe shi ko ba ta shafe shi ba? To kafara ta kisa na kuskure tana kama mutum ne yayin da ya zama yana da kuskure, shi yasa ake kira shi ta kafaratu al-qatl al-khata, kafarar kisan da aka yi bisa kuskure. Idan akwai kuskurensa a ciki, ko yaya kuskuren da yake, ko yaya percentage kuskuren yake, ta yiwu shi wanda aka kade yana da kurakuransa kuma masu yawa, amma shi ma wannan mai mota ko wanda ya kade din shi ma yana da iyana shi kurakuran ko da ba su da yawa, to akwai kafara a kansa tunda an samu abinda shi ne dalilin wajabta masa ita wannan kafara da diya da kafara din shi ne samun kuskure. Amma idan da za a samu cewa ba shi da kuskure ko kaɗan, to babu maganar ya yi kafara. Za ka yayin da aka samu hatsarin mota, wani ya kaɗa wani ko ya kaɗa wasu ko yana tuƙi wani ya faɗo gabansa ya taka shi, ko yana tuƙa mota ta je ta faɗi da mutane a ciki wani ya mutu, to waɗanda suke duba hatsurra suna da rawar da suke takawa wajen tantance ina kuskuren ya samu asali. Sannan shi kansa wanda abin ya faru da shi, shi ma ya rasane da wani abu da ya faru a kansa na kuskure ko kuma rashin samun kuskure ta bangarensa. Don haka fatawa abinda za ta iya gaya maka shi ne ta gaya maka ga yadda dokar take. Idan akwai kuskure ta bangarenka, to akwai kafara. Amma idan ya zanto ba ka da kuskure ko kaɗan, shi wanda abin ya faru a kansa shi ne ke da kuskure, to anan ba a cewa ka yi kafara. Tun da an ce ka yi kafara ta mecece, tunda ba ka da kuskure, to ka ga kisan ba ina ka ba ne. Kamar mutumin da ya yi haƙa rijiya a inda ya kamata ya haƙa ta, ya yi mata dukkan matakan tsaro da ya kamata a yi wa rijiya idan haƙa ta, sai wani ya zo ya jefa kansa cikin wannan rijiya, ko aka biyo shi ya zo ya faɗa cikin wannan rijiya ya mutu, ba a cewa wanda ya haƙa rijiya da sai ya kafara, saboda a zahiri bai da wani kuskure da yayi bai hakari janna akan hanyar wucewar mutane ba bare a ce da bancan ai tun da yayi wannan rijiya a gurin da turula a samu irin wannan ta faru babu wannan ko kuma ba yayi ta ya bar ta sakakai yadda kowane irin tsautsayi aka samu za ta iya kashe mutum ba yayi ta ya dauki matakai to kaga wannan ba a cewa sai yayi kafara amma da zai yi ta inda ake wucewa kuma bai dauki matakan kare masu wucewa ba kaga da shi ne fada cike mutu to sai yayi kafara ta kisan kuskure saboda shi wannan da yake tafiya a cikin motar sa aka kado wasu ko wasu suka kado kansu har su iya kade su har suka mutu shi ya san irin tafiyar da yake wataƙila yana gudu ta yadda zai iya control din motar ba zai iya rike ta ba wataƙila a ce da saurin da yake yi bai kai yadda yake yi ba wataƙila da ya iya rike motar to kaga anan za a iya cewa to shi ma yana da nashi kuskura ko kuma yana tafiya yana waya ko yana tafiya yana wasu abubuwan da za su iya jawowa haɗari ya faru to har akwai wani abu na kuskure ko da percentage ɗinsa ba ya da yawa an ɗan kwatanta shi da waɗanda aka kashe aka kaɗe to wannan kuskuren da shi dukkan kantarsa zai sa shi ya yi kafara sai tambayar da ya ba wa ɗaliban da suke karatu wato waɗanda suke shan wahalar karatun boko amma kuma na addini yana musu sauki to shi addini daman Allah ce wala qad yassarna alqur'ana lidhikr fa hal min mudakkir Allah ya sauƙaƙe alqur'ani domin a wa'azantu ce to akwai mai wa'azantuwa a ilimin addini ilimi ne da kowa zai iya samun gwargwadon kokarinsa gwargwadon himmarsa ba za ka ce ga wani yana neman ilimin ko ya rasa shi ba gaba ɗaya sannan neman ilimin da za ka yi zurfi a ciki yana da alaƙa da kai karan kanka mai kake so ba a tilasta mutum a ce sai ya zama malamin addini ko ya zama malamin tafsiri ko ya zama na fiqhu ko dole sai ya zama na hadisi wataƙila ba wannan yake sha'awa ba to idan aka ce sai ya yi abin da baya sha'awa to ƙarshe za a rasa komai ba zai samu wannan ɗin ba kuma wanda yake sha'awar kuma ya bar shi saboda haka ake ba wa mutum dama inda ya fi karkata a ba shi dama ya je yi wannan karatu saboda haka idan har saboda ya fi karkata zuwa ga karatun addini ne ya fi gane shi to kaga wannan a bar shi ya karatun addini ɗin zai fi samun shi sannan kuma zai fi amfanarwa a cikinsa amma ka matsa masa ya yi karatun da ba shi yake so ba to ba lalle ma ya fahimce shi ba ballantana a more shi a fa'idantu da shi saboda ya danganta da karkatar mutum da zaɓinsa ko a cikin ilimin musulunci ɗin a yi su kansu sun kashi gida-gida ba za a ce kowa sai ya ƙware a cikin kowane fanni ba a'a ana buƙatar kowane fanni ya zama kana da tsabura a ciki akwai kana da ta cewa amma kuma kana iya yin zurfi sosai a cikin wani fanni daga cikin waɗannan fannunuka ko a tafsiri ko a hadisi ko a fiqhu ko a usulul din kana iya yin zurfi a ɗaya daga cikin waɗannan tare da cewa sauran ma kana da abin da za ka ce a ciki ba dindim kake ba shi musulunci addinin ilimin musulunci baya yiwuwa ka zama dindim a cikin wasu fannonin musulunci ita ba za ka gane shi ba hatta lugar arabiya sai ka zama kana da ido a kanta kana da mabadi na ilmin nahwi ilmin sarf ilmin balaga wanda za su taimaka maka wajen ka fahimci sauran ulum din idan ya zama na dinkim kake ba ka gane komai a nan to sauran ma ba za ka gane su ba don suna da alaƙa mai ƙarfi da junansu sai wani wanda yake tambaya a kan shin ƴaƴan kwarkwara ko ɗan kwarkwara yana da gadon ubansa ko kuma ba ya da shi to ya za a yi ubansa ne kuma ya gadonsa ka ce ubansa kuma ka ce yana da gado idan ubansa ne yana da gado daman ai dalilin gadon kasancewarsa shi ya haife shi yusikumullahu fi auladikum
للذكر مثل حظ الأنثيين. الله يدعو مكو وصية جمال إعيام ورق إيشي هاي فيشي كو لنسني إنكو ما لنسني تو هاشي كو جكين أولادكم فاكا بيزي ساكا هنا لن قر قر أداني شككي كما يلد لن وجتكي إعبا بيوها بإكلا واتو بوتر ما هي فيسا إني هرقو من سداني ينتجي تو كسنجو ما هي فيسا بيواتي ولا ما يشافر ما يشافر سشي سوراك أولاد أمهات الولد أنا تلس أمهات الولد أم الولد إتتي قرقرة وميمي قدا ينا لقرقرة نكتنا إكي لسوت يا إيسا أكد وتا وأبنى ذات حيفات أنسني أبنى ذات حيفات أنسني نكتنا أكا إبي إبراهيم عليه السلام إبراهيم رضي الله عنه دم إكي صلى الله عليه وسلم يا بتوتي وصحبك أن حيفا مي لا nasa masa suna Ibrahim an haifa min da da sa masa suna Ibrahim dan sani sa masa suna Ibrahim ma haifiyarsa kwarkwara ce tace Maryatul Qibtiyya saboda ita kwarkwara indai har mutum ya sa daka da kwarkwara to ko sai da ita bai halatta ba ya halatta ba sai da ita shikenan ta zama cikin matansa koda ko ba ta da sauran haƙoƙi da mata suke da shi na rabon kwana misali da sauran haƙoƙi da ake buƙatar mutum ya daidai ta matansa a ciki ita ba ta ciki amma duk ƴaƴan da ta haifa musu ƴaƴansa ne kuma daidai suke da sauran ƴaƴan da mata masu ƴanci suka haifa masa saboda ka zira da gado cikakke sai wanda mai tambaya shi kuma ƙarin bayani ne da ya yi rubutu a kan Bit Niger ko kuma Bit Predication wanda wancan karin ya rubuto a kan cewa caca ce ya kamata yi wa mutane jan hankali a kanta to shi ne ya rubuto yana bayanin yadda ake yin ta wato yadda yake bayani a nan yake cewa irin yanayi da ake ciki na ƙwallon ƙafa a wasu shaguna sukan ba da dama mutum ya je ya yi rijista da sunansa ya ba da naira 100 ko 200 gwargwadon dai yadda ƙarfinsa yake ko kuma gwargwadon yadda aka sanya kuɗin ya bayar akan cewa masu tim kaza da tim kaza ko kasa da kaza da kasa kaza da za su buga kwallo a yau shi abin da yake gani kasa kaza za su cinye kaza ko za su yi draw wato za su zama ɗaya da ɗaya ko wato za su zama sun yi canjaras ake cewa za su yi canjaras ya dai faɗi hasashensa a rubuta ko idan aka yi wannan kwallo in abin da ya yi hasashe din nan ya tabbata to shi kenan sai zo a ba shi 10,000 shi ya ba da naira 100 sai a ba shi 10,000 ko ya ba da 200 a ba shi 20,000 gwargwadon dai yadda su masu cacar suka ajiye idan kuma abin da ya yi hasashe mai tabbata ba to shi kenan an cinye kuɗin da ya bayar wannan ita ce caca dama kana neman caca dama wannan ita ce caca daman caca duk sanda za ka zo kai shiga wani abu imma gharimun aw gharib ko ka ci riba ka ci ganima ko a cinye ka duk abin da za ka zo ko dai kai ka cinye ko kai a cinye ka wato a ci kuɗinka ko kai ka ciyo kuɗin wani to shi ake cewa caca saboda ka zo ka kawo naira 100 ko naira 50 ko nauce ka kawo ko nauka kawo na kuɗi akan kana sa ranka samu wanda ya fi wanda ka bayar to kaga in ka samu ka ci riba ko kuma zama da abinda ka sa rai ka samu baka samu ba kaga an cinye ka an cinye naira 100 ɗinka ko naira 50 ko 200 ko wani abinda ka bayar an cinye wannan ka yi asara to wannan ita ce caca haramun ce daidai yadda Allah ya haramta shan giya haka ya haramta caca haka suke kusan ma a rayuwar Laraba a haɗa suke shi yasa Allah ba ya riga haɗa su ba an batu za ka samu mai shan giya to yana caca za ka samu mai caca a lokacin jahiliya yana shan giya to da Allah ya tashi hukuncin su haka ya riga haɗa su yasa lura ka arin khamri wal maisir qul feehima ithmun kabeer wa manafi'u lin nas wa ithmuhuma akbaru min nafihima ayat da taranta da cikin suratul ma'ida ce ya ayyuha alladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون wannan ayoyi guda biyu su Allah ya saukar da suka yi bayani akan haramcin giya karara kuma da suka yi bayani akan haramcin caca ce kaga ya ku wadanda suka yi imani da caca innamal khamru da giya da caca wal ansab da gumaka wal azlam da rantsuwar da ake da kibau rijsun min amali shaytan kazanta ne aiki shaytan fajtanibuhu raka ku lisance shi la'allakum tuflihun dan ku rabauta innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha abinda kawai shaytan yake nema yake nufi da ku shine jefa yayya a tsakanin ku da kike juna fil khabr wal maisir cikin lamarin giya da caca wa yasuddakum an dhikrillahi wa alis salah ya hana ku ambatan Allah ya hana ku sallah fa hal antum muntahun ko kun daina to kaga wannan ayoyi guda biyu cike suke da bayanan da suke nuna haramcin waɗannan abubuwa Allah ya kirawo mu'minai da sunansu na mu'minai domin su ne idan sun ji kiran Allah suke ansawa Allah ya san cewa duk kiraye-kira yadda yake yi na ayi kaza ko a guji kaza in ba mai imani ba ba kowa yake ansawa ba shi yasa aka kirawo su da sunansu da ya ku waɗanda suka yi imani kaga ashe tun daga nan zaka so a ce kana daga cikin waɗanda suka ansa wannan kira ka hadu daga abin da Allah ya hana domin ka zama cikin mu'mini in ba haka ba to Allah yana zare imanin ka lokacin da kake wannan abu Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la yasriqu az-zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min wa la yashrabu ash-sharibu hina yashrabu wa huwa mu'min Annabi yace wanda yake mazinaci baya yin zinarsa alhalin yana mu'min haka nan bashayin giya baya shan giya sa alhalin yana mu'min haka nan wato barawo baya sata sahar alhalin yana mu'min haka kun kana son ka shiga cikin tawagar masu imani ko da yaushe da Allah to zan kana cikin masu biyayya ga umarninsa masu gujewa hadinsa shi yasa Allah ya bude ayar da cewa ya ayyuhal ladina amanu sannan sai ya ce innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun sai ya takaita sifarsu a cikin waɗannan abubuwa da za a ambata rijsun Allah ya ce kazanta ce to duk abin da Allah zai ce da shi kazanta ba na jin akwai wani musulmi wanda yake son zuciyarsa ta tsarkaka a ce yana aikata wannan abu aikata wannan abun alama ce ta cewa akwai datti akwai kazanta a cikin zuciyarsa kazantar zuciya wani abu ne da Allah ya sifanta munafikai da ita ba mu'minai ba ba mutanen ƙwarai ba ce wa idza ma unzila suratu fa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fa zadatuhum imana wa hum yastabshirun wa amma alladhina fi qulubihim marad fa zadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu hum kafirun kaga duk abin da aka kira shi kazanta aka kuma faɗi masu abin nan aka faɗi masu wannan sifantuwa da kazanta aka ce su ne munafikai misali ko su ne kafirai janibun rijsa min al-awthan wa janibun qawla zur Allah ya kirawo bautar gumaka rijs ko ya kirawo gumaka kazanta to kaga tun daga wannan kalmar kadai idan aka ce maka Allah ya sifanta giya da caca da cewa kazanta ne ya kamata a ce kai mu'mini ka guje shi sannan Allah ya ce min amali shaytan aiki ne na shaitan ce aiki ne na shaitan duk abinda malamai suka ce duk abinda aka ce aikin shaitan ne to wannan alama ce ko dalili ne karara da yake nuna haramcin sa dalili ne karara da yake nuna haramcin sa duk abinda bai zama aikin Allah ba to aikin shaitan to duk abinda kuma ya zama aikin shaitan aka sifanta shi da cewa shaitan yana yi shi yasa malamai suka ce kamar ci da hannun da hagu ko tafiya da takalmi daya misali Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ce kada ku yi tafiya da takalmi daya domin shaitan da yake tafiya da takalmi daya wato ana nufin kafa daya kamar kafa daya ba takalmi ka sa takalmi a kafa daya ba kuma saboda wata larura ba da za ta sa ka zan haka a'a haka kawai kai sha'awa to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aikin shaitan ne ka sa su duka ko ka cire su duka haka din ya ce ka sa kalman ka duka wato sawayen ka duka biyu ko ka cire su gaba daya su malamai suka ce tun da ka ce aikin shaitan ne ya ce shaitan shi ne yake tafiya da takalmi daya to wani alama ce cikin na haramci haka nan ci da sha da hannun hagu Annabi ya ce aikin shaitan ne wani alama ce da take nuna abin
abin haramun ne kuma aikin shaydan shaydanu da ayyukan sa dukkanin su makomasu wutar jahannama ita ke matantarar shaydan saboda haka kaga a ce maka giya da caca a hada su a ce kuma aikin shaydan ne kuma kana mumini a ce ka ci gaba da yi to kaga wannan alama ce ta tabewa alama ce ta asara me zaka samu a nan duniya wanda zai zama wato a dalilin sa ka yadda cewa ka samu kanka tare da shaydanu a cikin wutar jahannama a lahira menene shi wannan har zaka fifita samun sa akan gujewa wato samun rabauta da tsira daga azabar Allah sannan Allah ya ce fajitanibuhu kudisance shi wannan kalmar fajitanibuhu malamai suka ce ta fi ƙarfi wajen hani sama da a ce kada ku aikata ka sama da a ce la taf'alu fajitanibuhu ana nufin kan ma ka kusa da shi ballantana ka yi inda ma ake yin abin kakkama masa wato kusanci gurin wanda ka san har ka sace kan ma ka matse shi kai ya zai ja ka ya fi a ce maka kakkai domin kakkai ta yi ka shiga gurin da ake yi ka zauna amma kai ba ka yi to a fajitanibuhu Allah ya ce ku nisance shi sannan ce la'allakum tuflihun don ku rabauta kaga aka sharɗanta samun rabauta da nisantar waɗannan abubuwa da aka ambata ciki har da caca ashe kenan idan har kana caca to ka raba kanka da hanyar rabo kai da rabo a ranar lahira kun yi hannun riga domin Allah ya nuna cewa rabauta tana cikin nisantar wannan abu fajtanibuhu la'allakum tuflihun sannan Allah ya faɗi manufar shaidan wajen ya ja ku zuwa ga wannan abubuwa inna ma yuridu shaytan an yuqi'a bainakum al'adawata shaidan ne yake so kiyayya tsakanin wal baghda da kijuna kowa ya sani cewa wannan abu da zaka gani na caca wani abu ne wanda dole zai iya haifar da waɗannan abubuwa kiyayya zai haifar da wato gaba da juna da kijuna da za ka zauna inda ake bondin ka riga ka ba da naira 200 wataƙila ma ka shiga hannu biyu ko hannu uku kana son abin da ka tashi sabo ya ɗan yi tsoka to a zo ana bondin za ka ga cewa ba za ka so a ce an cinye gidan da ka zaɓa ba to kuma duk wanda ka ga yana so a cinye gidan da ka zaɓa to ba za ka so shi ba ce wannan baƙin ciki yake maka dole a samu kiyayya ta shigo ciki gaba ta shigo ciki kuma an sani har kashe-kashe ana yi a filin banki ba a ma sa kudin ba ma kudin amma an yi kashe-kashe a wurin bond saboda kawai kana ra'ayin bangare kaza wani yana ra'ayin bangare kaza an yi saki ma a irin haka mata tana ra'ayi miji yana shi kuma wani ra'ayin daban an zo an kamsa an cinye mijin ta yi dariya ya suke ta kaga wannan shi ne abin da Allah ya tabbatar cewa zai sanya muku al-adawa wal baghda Allah ya tansisi yace fil khamri wal maisir cikin sha'anin kiya da ainihin a caca ce wai suddakum an zikrillahi wa an salah ya hana ku tuna Allah ya hana ku sallah ana wannan harka to ba magana ka tuna Allah ba Allah ne kake tunani ba kana tunanin yan bol din da ka riga ka jefa wa kudadanka su ciwo maka bar ba Allah kake tunani ba sannan magana sallah ba ta taso ba ana yin wani abu ba za ka iya hakuri ka tashi kuje kai sallah ba to wannan duk aikin shaydan to ko wannan kadai Allah ya faɗa yace shaydan yana nufin ya hana ku sallah da ambaton Allah a cikin waɗannan al'amura to ya isa ya sa ka kyamaci abin duk abin da zai raba ka da sallah da ambaton Allah to wannan babban makinka ne to a ce kuma ka yadda ka zabe shi ko da kuwa zai hana ka sallah da ambaton Allah babu shakka babu tushewar basira da kai wannan da ka waɗannan ayoyi kadai ban da wasu nasoshi waɗanda suka zo da suke nuna to ya kyamaci waɗannan abubuwa ya isa ya sa a kyamace su kuma yadda nake karantawa a kwanaki ba ku kwana biyu ko uku ba a Borno gwamnan jihar Borno bayan malamai sun yi bayanin illa da take cikin wannan al'amari ya fito ya yi jawabin cewa ya haramta ta a jihar sa
a ce ya hana saboda duk inda ake yi a daina kuma duk wanda aka kama to za a caje shi da laifi wanda zai iya kaiwa a kulle shi ko a ci tararsa tare da mai tsanani to kaga wannan abu mai kyau ne musamman ma a guraren da ake samun tashi-tashin hankula ana neman taimakon Allah da agajinsa da tallafawarsa to a ce an kuma fito da wani abu na saban Allah karara ba wai wasu sun boye a daki ko a wani dogo ko a wani shago suna yi ba a'a ya zama ma wani abu ne da ake tallarsa ana tahowa daga loko-loko ana shiga cikin wannan harka kaga ya zama zahira ya zama wani abu wanda Allah zai iya kama garin gaba ɗaya idan ba a yi wani abu ba saboda haka ya kamata in har ana yi a nan muna kira zuwa ga masu ruwa da tsaki cikin tafiyar da al'amuran gwamnati a wannan gari su masu hada da sauran ma jihohi duka duk inda ake yi wanda shugaba musulmi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya danka masa amanar al'ummar musulmi da dazan musulmi da ke karkashinsa to wajibi ne ya tashi ya kare musu wato addininsu ya kare musu imaninsu ya hana wannan al'amari zai iya janyo zai iya haifar da abubuwa da yawa yaro zai iya sata a gidansu saci kudin babansa ko babansa dan ya zo ya bayar ya samu wannan makudan kudi mace za ta iya kwange da kudin da mijinta yake ba ta yi masa ce ba da ƴaƴansa ta yi kwange ta rika ragewa don ta shiga cikin wani harkar caca kaga in ka bi abin daki daki sai ka ga cewa abu ne da zai iya sabbaba matsaloli da yawa na zamantakewa da matsaloli da yawa da tarbiya to kaga ashe ya kamata a ce gwamnoni na musulmi sun tashi su yi wani abu akan wannan dukkan wani abu da zai zama saban Allah ne gashi an fito da shi karara an fito da shi karara ana yin sa to barin shi yana ci gaba da haka to abin da zai jawo fushin Allah ne kuma fushin Allah in ya zo yana sabon kowa da kowa ne ba zai takaita akan masu laifin su kadai ba muna fatan za su ji irin wannan kiraye-kiraye da malamai suke yi za su ɗauki mataki domin wani abu ne da Allah zai tambaye su akan sa ina ga mutsaya da tambayoyin da haka mu ci gaba da karatu
a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda wal baqiyatu ssalihatu khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun marada
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda Allah yana kara shiriya ga waɗanda suka shiriya wal baqiyatu ssalihatu wal zazzun ayyuka na kwarai khairun inda rabbika thawaban su suka fi lada a wajen ubangijinka wa khairun maradda su suka fi kyakkyawan karshe wani aya kamar da muka fara fassarar ta jiya Allah subhanahu wa ta'ala kamar yana kwatanta cewa ga yadda waɗancan ubangiji subhanahu wata'ala yake kara musu cikin bata man kana fi dhalalati falyudillahu arrahmanu madda wanda yake cikin bata to Allah ya kara masa batan da yake ciki ya kara fadada masa yalwata masa a cikin batan sa to su kuma wadanda suke sun zabi hanyar shari'a su kuma Allah yana kara musu shari'a sun zabi hanyar imani Allah yana kara musu imanin su yana habaka a cikin zuciyarsu sai Allah ya ce wal baqiyatu ssalihatu kuma wanzazzun ayyuka wato ayyukan da ba sa wato ayyukan da ba sa yankewa ko da wasu ayyukan sun yanke su ba za su yanke ba waɗanda ba sa lalacewa ba sa tabarbarewa ba sa gushewa da su ne kyawawan ayyuka irin su sallah irin su zakka irin su azumi kamar hajji kamar umara kamar karatun alqur'ani kamar tasbihi da takbiri da tahmidi da tahlili kamar ihsani wato kyautayi wato kyautatawa wani mabukaci ko wani mai bukatar taimako da sauran ayyukan da suka shafi zuciya kamar tawakkali ga Allah kamar ainihin koma mai da al'amari al'inaba mai da al'amari zuwa ga Allah kamar alkhashiya tsoron Allah tare da halarto da girmansa duk ayyuka masu kama da haka kamar arraja fata kyakkyawan tsammani gurin Allah subhanahu wa ta'ala to duk waɗannan ayyuka ne waɗanda ladansu baya yankewa kuma khairun inda rabbika thawaban ladansu yafi alkhairi a wajen ubangijinka wa khairun maradda yafi kyakkyawan karshe maraddan ay akhiratan yafi kyakkyawan karshe ga wanda yake aikata su
anan af'alut tafdhil laysa bil babihi da aka ce khairun ba ana nufin akwai wasu ayyuka da su ma alkhairi bane kishoyi wadannan sannan wadannan suke alkhairi a af'al khairun anan ba babin ta take ba bata nuna wancan ma yana da alheri wannan yana da alheri wadannan su ne masu alkhairi kamar yadda Allah subhanahu wataala yace Allahu khairun amma yushrikun shin Allah ne mafi alkhairi ko abinda suke shirka abinda suke shirka da shi baya da wani alkhairi a ciki don haka anan abinda ake nufi Allah shi kadai ne mai alkhairi amma abinda ake shirka da shi baya da alkhairi to wannan ma albaqiyatus salihat wanzazzun ayyuka na kwarai su ne kawai alkhairi wanda kyakkyawan karshen su yake mai kyau a gurin Allah subhanahu wataala kyakkyawan karshen su ba mai yankewa bane lada ne wanda yake dorewa mutum yana samun sakamakon sa har lahira idan wadancan suna alfahari da dukiya suna alfahari da yaya suna alfahari da jin dadi da duniya da gidaddaji da Allah ya ba su da guraren zama da mulki da suke da shi da karfin da suke da shi suna alfahari da wannan to su sani ba wannan dai abin alfahari a gurin Allah ba albaqiyatus salihatu sune abin alfahari a gurin Allah kai ayyuka na kwarai kai ayyukan da Allah subhanahu wataala ya wajabta maka ka guje wa abin da ya haramta maka wannan shine abin da zaka samu lada a gurin ubangijinka kuma shine zaka ki kyakkyawan karshen sa ranar gobe kiyama saboda dukkan wani aiki wanda yake na kwarai shine urwanul falah shine adireshin da yake nuna maka inda zaka samu rabauta zaka samu sa'ida shine kuma aikin da zaka yi Allah ya soka shine aikin da zaka yi Allah ya yarda da kai duk wani abin da ba wannan ba to babu abin takama a kansa a cikin tafsirin suratul kafi irin wannan ayar ta zo mun yi magana akan ainihin me ake nufi da albaqiyatus salihat mun ambaci wasu daga cikin hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallam da suka zo a wannan babi daga ciki akwai hadisin da Ibn Jarir al-Tabari a cikin tafsirin sai ruwaito da salsala mai kyau daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar min albaqiyatis salihat yace alhamdulillah subhanallahi wanda kike cewa subhanallahi da kuma fadarka alhamdulillah da fadarka la ilaha illallah da fadarka allahu akbar wadannan kalmomi annabi yace suna daga cikin albaqiyatis salihat suna daga cikin wanzazzun ayyuka da kwarai sannan Allah subhanahu wataala ya ce afara'aita allazi
kafara bi ayatina wa qala la'utayanna malan wa walada atla'a al-ghayba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda kalla سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا
الله سبحانه وتعالى يقول أفرأيت الذي كفر بآياتنا أشي كاغا ودي كافر شي وآيو وقال لأوتين مالا وولدا يتي تب للي تبس سي أباني آيا دا زا أباني دوكيا دا آيا طلع الغيبة لتشين يازن كايو غيبني يازن كايو غيبني أم اتخذ عند الرحمن أهدا وكما ينا دون الكوري سكان سد الله برحمة كلا نتي آآ باهك بني سنكتب ما يقول زاني ونمو تأبني كي فلاه ونمد له من العذاب مدا مقارا مسا وتعذاب نكب نكب ونرثه ما يقول مقاجي مسا أبن ديك فلا ويأتينا فردا وما يزومنا شي كدي تيلو وانا آية الله سبحانه وتعالى ينادونا أيما ماكن حال وانا كافري وانا يهد فكان كافرتي يهد كافرتي يقوم ونشك باكي نبنزه gashi kafiri sannan kuma ya rika cika baki cewa a lahira sai Allah ya bashi dukiya ya bashi yaya kamar yadda yake mai dukiya a nan yake mai yaya a nan to haka je lahira ma yana cikin masu yaya da dukiya kuma abinda yake nufi ne a dunkule cewa a lahira shi dan aljanna ne, wanda yana daga cikin abin mamaki matuƙa da gaske. Inda ma a ce mumini ne yayi wanda cika baki, ai da dan sauki sauki ce mumini yayi wanda cika baki, duk da shi ma kaga yayi bai kamata bai ba zai yiwu ba mumini ya cika baki cewa shi a lahira za Allah zai bashi aya zai bashi dukiya, wato shi dan aljanna ne, babu wanda yake cika baki irin wannan. To da a ce mai imani ne kuma irin wannan da a wato da dan sauki sauki, to amma kafiri ne ba, ya ƙaryata Allah, ya ƙaryata manzon Allah, sauran ya ƙaryata littafin Allah, sannan kuma ya rika cewa a lahira sai an bashi a dukiya da ya sa shi a aljanna, kaga wani abin mamaki ne. Shi yasa Allah ya buɗe da afara aita shi ka gan shi, wannan jumla ce da take nuna mamakin, wato kai mamakin wannan hali na shi. Wannan aya a sababin saukarta Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi ingantacce daga Khabbab ibn al-Arat. Khabbab ibn al-Arat yake cewa ni a lokacin ina Makka, wato kafin ya hijira zuwa Madina, ce kuntu rajulan qaina, wato ni makeri ne, tun ne makeri kuma ina bin al-As ibn Wa'il as-Sahmi. Al-As ibn Wa'il ɗaya daga cikin manya-manyan shugabannin Makka, kafiran Makka, yace ina bin shi basu suka da kuɗi, sai na zo domin ya biya da kuɗin da nake bin sa. Sai ya ce da ni, la wallahi, na rantse da Allah, la aqdika hatta takfura bi Muhammad, sai ka kafirce wa Muhammad sannan biya ka. Yayi rantsuwa da Allah cewa ba zai biya shi bashin sa ba sai idan ya yarda ya kafirce wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Khabbab ibn al-Arat yace sai na ce masa, la wallahi, la aqdiru bi Muhammad hatta tamuta thumma tub'ath, ba zan kafirce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba har sai ka mutu kuma an tashi ka bayan mutuwa. Kala, sai yace, fa inni idza mittu, yace to haka ne idan na mutu, thumma bu'istu, sannan aka tashi ni, ji'ita ni, sai ka zo gurina, wali thamma malun wa walad, a can ma ni mai dukiya ne da yaya, fa ufa aituka, an je can sai in baka. Tunda ka ce haka, to shikenan ka je, in na mutu din aka tashe ni, to za a tashe ni mai kuɗi kamar yadda nake mai kuɗi a nan, mai yaya kamar yadda nake da yawan yaya a nan, saboda haka in ka je ka yi kilimin din kuɗin ka zan biya ka. Sai je ga wa Annabi sallallahu alaihi wasallama, fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala, sai Allah ya saukar, afara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utiyanna malan wa walada, har zuwa ƙarshen ayoyin, har zuwa faɗarsa, wa yatina farda. A wani lafazin da Imam al-Bukhari ya bayyana mana cewa Khabbab ibn al-Arat yana cewa yayi wa shi, yana makeri ne, ya kera wa shi al-As ibn Wa'il, ya kera masa takobi, ya masa kira takobi akan zai bashi zai biya shi. Da yaje karban bashin sa, shine suka yi wannan tattaunawa. Da yaje karban bashin sai ce ba zai biya shi ba, sai da sharadin zai kafirta ya bar musulunci, ya ce ba shi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma sai ya mayar masa da martani. Khabbab ibn al-Arat yana daga cikin galafaitattu na Makka da ba su da gata, saboda su aka riga gazan gallazawa. Al-As ibn Wa'il shine mahaifin Amr ibn al-As, babban sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam sananne. To mahaifinsa Al-As ibn Wa'il yana daga cikin manya-manyan shugabannin Qurayshawa, yana da shugabannin Qurayshawa cikin kabilar Banu Sa'd, ɗaya daga cikin shugabanninsu ne a lokacin da Sayyidina Umar ya musulunta. Yana daga cikin wanda ya ba wa Sayyidina Umar, yana cikin wanda zai ba wa Sayyidina Umar kariya bayan musuluntarsa. Ya ce mutum ne ya zaɓi abin da, inna rajulan ikhtara ma arada fa ma lakum wa ma lahu, sai mutum ne ya zaɓi abin da yake so, ina ruwanku da shi. To shi wannan Al-As ibn Wa'il shi ne ya ci bashi na musulmi, to amma musulmin ga yadda yake, bashi da wata gawar gata, ya je a biya shi, ya ce ba zai biya shi ba sai ya kafirce. To shi kuma ya san Al-As ibn Wa'il din nan aƙidarsa irin ta sauran mushrikan Qurayshawa ce, na cewa ba ranar lahira, in an mutu an mutu kenan babu magana tashi ai za mutuna wa kunna turaban wa izaban ai inna da mab'usu ba magana tashi ya san haka yake sai yake cewa da shi bazan kafirta ba har sai ka mutu an tashi ka a gurin yayi masa magana ne da aqidar sa ba yana nufin cewa zai kafirta ba malamai suna cewa mutumin da idza allaqa al-insan al-kufra kafa malamai suna cewa idan mutum yace zan kafirta in abu kaza ya faru to malamai suna cewa ya kafirta ko abu bai faru ba suka ce ya kafirta to shine sai suka samu iskari anan ya zai ce idan ya mutu aka tashe shi yace ba zai kafirta ba sai har ya mutu an tashe shi ai akwai mutuwar akwai tashi to shine malami suka ce a dan yana masa magana da aqidar sa shi a gurin sa wannan abu ne da bazai yi ba daidai da yake da fadar Allah hatta ya daina jamal fi sabil khiyat har sai wato raqubi ya wuce ta kofar allura kasa abinda ba sai ta bayuwa ba kenan to saboda haka shi a gurin al-As ibn Wa'il shi wannan kafirin babu maganar tashi abu ne da babu shi to kamar ya gaya masa ne da yaransa yace ba zan kafirta ba har abada ba zan kafirta ba shine sai masa yaransa to da ya gaya masa wannan shine shi kuma sai ya faɗa abin da ya faɗa cewa to in aka iya kafirta din aka in ai ya mutu din tunda za a tashe shi to an je can ma su ne masu gari dukiyar da suke da ita a can ma su za a hadawa la uta yadda malam wa walada sai an bani yaya an bani kuma dukiya da yawa a can to shine Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya yake cewa abala al-ghaib ya tsinkayo gaibu ne da yake fadar haka abin ta kaza da cewa la uta yadda malam wa walada za a bashi dukiya da yaya cewa a ranar alkiyama zai samu wannan har ya sa yake rantsuwa cewa wallahi sai an bashi ya gano ne ya ga gaibi ne abin ta kaza inda rahmani ahda ko kuwar alkawari ne ya samu tsakaninsa da Allah mai rahama da cewa Allah ya masa alkawari cewa idan ya zo lahira to za a bashi wannan wasu daga cikin malamai kamar Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi ya fassara wato alkawari tsakaninsa da Allah da cewa kalmar shahada wato ya yi kalmar shahada ne da ya san cewa in ya je Allah subhanahu wataala zai tara masa wanda saboda wanda ya kalmar shahada shi zai shiga aljanna amma wanda bai kalmar shahada ba ina shi ina shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ce haƙƙin bayi akan Allah subhanahu wataala shi ne duk wanda ya mutu baya shirka baya hada Allah da kowa da shi ya shigar da shi aljanna to shi wanda yana shirka bai faɗi kalmar la ilaha illallah ba to ta yaya zai ce cewa shi dan aljanna ne zai shiga aljanna kuma za a ba shi dukiya da yaya shi da Allah subhanahu wataala ke cewa ya tsinkayo gaibi ne wanda ya ga dukiyar nan da ƴaƴan nan Allah ya tanadar musu su a can lahira ko ko a'a ya ga dukiyarsa ta nan duniya da ƴaƴan sa na nan duniya cewa zai koma da su da shi zai da su zai tafi lahira ya je can ya ci gaba da amfani da dukiyarsa har ya rika cewa in an je lahira yana da dukiya da ƴaƴa ko kuma a alkawari ne tsakaninsa da Allah cewa zai bashi wannan kuma alkawarin Allah Allah baya tada shi saboda yana da yakini cewa zai samu wannan wannan at-taqsim wa tardid da Allah ya adan ko kaza karshen hujja kenan ko kaza domin wanda yake cewa a gurin Allah yana da wani alkhairi da zai samu ba zai gushe ba zai guce ko dai ya faɗa haka saboda ya san ilimin yana da ilimin gaibi wanda kuma ilimin gaibi wani abu ne da sai Allah kadai shi yake da ilimin gaibi saboda kaga ba ilimin gaibi bane zai sa yi wannan to in kuma ba ilimin gaibi ba to sai dai idan wani abu ne ya samu na alkawari tsakaninsa da Allah ta hanyar manzansa ya karanta masa cewa to ga alkawarin da yake tsakaninku da Allah zaka samu wannan wanda shi ma ya san wannan ƙarya ne babu wanda tsakaninsa da Allah to kaga shi in ba wannan ba wannan ba in duka biyun sun zan babu su to kaga ƙarya yake kenan ba shi da madogara alkawarin mutum tsakaninsa da Allah na cewa zai sa shi aljanna shine idan yayi imani ya yi imani da Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to wadanda su ne wadanda Allah zai ba su rabauta a ranar gobe kiyama su ne zai kai su aljanna amma duk wanda ba shi da wannan to ba bukatar ba mu magana cewa zai tafi aljanna to kaga wanda ya nuna cewa da awasa kenan ƙarya ce tunda kowanne ɗaya daga cikin abubuwan da guda biyu ba zai iya bugar kirji ya ce akwai shi ba ba zai iya bugar kirji ya ce ya san gaibu ba ƙarya yake ba zai iya bugar kirji ya ce a al-lahira abinda akwai alkawari tsakaninsa da Allah ba shi ma wannan ba zai shi yasa Allah ya ce kalla ba haka bane ba haka bane wannan magana da ya faɗa ƙarya yake ba ilimin gaibi ne da shi ba sannan kuma ba wani sako ne ya samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya masa wannan alkawari ba sai dai zai cancanci abin da yake faɗa sanaktubu ma yaqulu sai za mu rubuta abin da yake faɗa wannan magana da yake faɗa inji Allah za mu rubuta ta ba ya yi wa hukunci ba ya wato hukunta wa kansa cewa yana da dukiya ba yana da ƴaƴa kuma yayin rantsuwa za mu rubuta masa wannan za mu rubuta abin da yayi na ƙarya yana rantsuwa da Allah kuma shi ma za mu rubuta masa tsokana da izgili da yake yi da Allah tunda yana faɗar haka a cikin izgili tunda ka ce akwai tashin alƙiyama shikenan sai ka bari sai mun je can irin wannan izgilin yakan kasance wani lokaci har a wajen musulmi sai ka ga ya ci dan uwansa in yace zan baka da Allah sai ce bari mun je can ma haɗu to kaga da a ce ya san yana da yakin irin tsayi wanda zai gaban Allah ranar da babu duk duniya da babu wanda zai kubutar da shi sai da yadda Allah sai da amincewarsa babu iya kubutar da shi gaba to kaga alama ce da yake nuna cewa akwai shakku a zuciyarsa Allah ya yi maganar masu tauye budu su cuci mutane a cikin harkar sana'arsu tauye budu ba ana nufin na awo kadai ba a cikin sana'ar kowace iri ce in dai har za ka yi cuta ka yi kwange ka ainihin yi alƙush a cikin wannan cutar to ka shiga cikin wanda Allah ce wailul lil mutaffifin to a ciki Allah subhanahu wataala yake cewa ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna liyawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin ce wai masu cutar da jama'a din nan suna shiga haƙƙin su ala yadhunnu ulaika waɗannan wai ba su da tabbacin cewa ba su zaton cewa za a tashe su ba su jin cewa za a tashe su liyawmin 'azim a wata rana babba yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin ranar da mutane za su tsaya gaban ubangijin halittu wato ubangiji adam subhanahu wataala yana bayyana wato cewa akwai abin mamaki tare da mutumin da yake da tabbacin akwai ranar alkiyama akwai ranar tsayuwa gaban Allah subhanahu wataala a yi masa shari'a da wanda ya cuta amma kuma ya ci gaba da cutarsa to kaga wanda zai ce bari in mun je can ka karba kaga akwai baya da tabbaci inda ya da da tabbacin cewa akwai tsayuwa gaban Allah kuma tsayuwar nan in Allah ya tsaye da shi sai ya karba haƙƙin duk wani mai haƙƙi a wurinsa to da yana da wannan tabbacin a zuciyarsa to da ba zai wa dangantaci ba to shi ne Allah subhanahu wataala ya ce sanaktu ma yaqulu za mu rubuta abin da yake faɗa duk abin da yake faɗa yana cikin laifukansa za mu rubuta masa a rubuce maimakon alkawarin da ya ce yana da shi to wannan shi ne alkawarin da shi laifukansa ne za mu rubuta sannan wani buddu lahu min al'azabi badda sannan mu ƙara masa azaba ninkin ba ninkin azabar da ya cancance ta ta lahira ta kafircinsa tana nan sannan kuma wannan izgili da yake yi shi ma sa mu ƙara masa azaba wanda yana nuna maka cewa kafirai wasu sun fi wasu azaba wanda suke wanda yake kafiri ne amma ba macuci ba baya cutar kowa akwai wanda yake kafiri ne macuci haka ba za su zama daidai a gurin Allah ba sai yasa a nan Allah sai ya ce za mu rubuta abin da yake faɗa wani buddu lahu min al'azabi badda za mu ƙara masa azaba ninkin ba ninkin ba za mu ƙara masa akan wanda ya cancance ta saboda kafircinsa tunda har abin ya kai shi ga izgili bayan izgili din kuma ya kai shi ga cutar da masu rauni cikin mu'minai yana cinye musu haƙƙinsu Allah ce wa narithuhu ma yaqul kuma za mu gaje masa abin da yake faɗa me yake faɗa yana tutiya da shi yana tunkawo da shi su da ƴaƴa da dukiya da ƴaƴa to akasin haka zai gani za mu kwace wannan dukiya da yaya a ranar gobe kiyama kamar yadda yanzu yake jin yana da su sun kewaye shi to zai zo mana a lahira wa yatina farda a lahira shi ɗaya zai zo tilo kwal haka zai zo lahira babu dukiyar babu yaya الفرد شيء الذي ليس معه ما يصير به عددا تمن ذلك با وانا ابن زي بيد شيء عددي هكذا التاشي كافري لا نقوم قيامة شيء كلي با يا انسا با دوكيا تارد شيء وسوكا شيء غاجي ابن غاجي يا انا شيء تيكي مغانا دوكيا سا وسوما لمسكا شيء ابن دا كي نفي شيء يا انا سزا سزاما مسلمي su shiga addinin musulunci su zamo cikin kungiyar wato tawagar Allah su zamo cikin Hizbullah daga cikin ƴaƴansa wanda yake ji da su akwai Abu akwai Hisham dukkanin su sun musulunta shi kam ya mutu tun kafin annabi ya hijira duk kamarin hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shi Al-As ibn Wa'il ya mutu a kafirinta bai musulunta ba to amma abin dinsa ƴaƴansa Amr ibn al-As ya musulunta kuma ɗaya daga cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Amr ibn al-As yana ma musulunta ba da jimawa ba annabi ya bashi jagorancin yaki kai fita gazwatu zati salasin ba da daɗewa da shiga musulunci saboda wanda yake nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gamsu da imaninsa annabi baya bai taɓa naɗa wani munafiki wani shugabanci ba musamman yaki ana sa munafiki ya zama da ya jagoranci yaki ya sa Amr ibn al-As yana daga cikin waɗanda ƴan shi'a suke zagi suna la'anta suna kafirta shi saboda kasancewarsa aboki ne ga Muawiya ibn Abi Sufyan sun manta da cewa yana musulunta annabi ya bashi jagorancin yaki babu kuma inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa shugabantar da wanda bai yarda da musuluncinsa ba ya jagoranci musulmi a yaki da kafiri babu domin Allah ya faɗa mana cewa munafikai da za su zamo ma a cikin rundunar ma law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wa la awdahu khilalakum yabghunakum fitnata wa fikum sama'una lahum ki koda sun fita koda sun fita tare da ku to ba abinda za su ƙara muku sai ta barbarewa kuma za su shiga su yi ta yaɗa jita-jita a cikin idan za su kawo tarbaki su kawo wato taɓarɓarewa da al'amari to Allah subhanahu wata'ala Amr ibn al-As yana daga cikin waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su wato dama suka shiga musulunci sannan ɗan uwansa Hisham ɗan uwan Amr ibn al-As shi ma Hisham ibn al-As shi ma yana daga cikin waɗanda suka musulunta a yaƙin ajnadain yaƙi da aka yi nahiyar Sham a zamanin sayyidina Abubakar anan yayi shahada cikin sojojin musulmi to duk ƴaƴan wanda mutum ne da yake faɗar wannan magana ubangiji subhanahu wataala to kaga wannan da Allah ya ce sanabithu ma yaqulu za mu gaje abinda yake faɗa shine ƴaƴa to za mu gaje su dawo musulmi su zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da yake wa addininsa iske to kuma Allah haka yayi kamar anan da Allah yake cewa sanabithu ma yaqulu za mu gaje abinda da yake magana a kansa kamar bishara ake wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ƴaƴansa za su zama musulmi ku zura masa ido shi kuma a ƙara masa baƙin ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa wattakhadhu min dunillahi
alihatan liyakunu لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويقولون عليهم ضدا
الله جي واتخذوا من دون الله آلهة هم سلك وسألوا لي با الله با ليكونوا لهم عزا دنس ضمو مسو متي مكة كلا جاءها سيكفرون بعبادتهم za su kafircewa bautarsu waya kununa alaihim didda kuma su zamo kishiyoyinsu insha Allah gobe karatunmu na gobe za mu ci gaba da tafsirin wannan aya abinda muka yi da daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana abinda muka yi na kuskure ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh